Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba duk shekara a watan Disamba, muna yin bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a cikin shirin Noma tushen arziki na wannan shekara da muke ban kwana da ita. Daga cikin shirye-shiryen noma da muka gabatar muku da suka fi jan hankali, akwai tattaunawar da wakilinmu Tamar Abari ta yi a watan Janairun da ya gabata da shugaban kungiyar manoman jihar Jamagaram da ke jamhuriyar Nijar, Alhaji Lawal Hamma, kan irin matsalolin da ke barazana ga ayyukan noma a kasar.
Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana. Mafi yawan abubuwan da suka haddasa ƙarancin abincin, akwai lokaci na zuwan ruwan sama, sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita ba ma a ƙasar ta Nijar ba. Ƙarancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni, kowa ya kawo tallafin shi ga harkar noma.
Ina noma na damana, ina kuma noman rani haka, kuma noman damana kuma nayi nahi ba da ƙarfi wajen noman iri. To bana noma gaskiya ya dan ba da wahala. Ya dan ba da wahala kuma mu manoma mun ga iyakan mu fanni biyu. Fanni na harko shine gaskiya karamcin taki. Rishin taki bai ba da dama ba a tafi kuma wajen aiki. Wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin da ake yi gaskiya aiki hannu ne. Duka noma ne na hannu na shasha. To bana ko da ya zamanto an samu matsala, lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa, kuma ciyawa ta huto sosai ta yi ƙarfi, duri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu. Kina aikin gaskiya nan ne aka samu wahala.
To amma shi wannan aikin na hannu ai dama can ainihi shine ake yi.
Eh to shi ake yin shi. Amma kamar damana ta bana kin gani kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi ta dan yi jinkiri kanta sabka kuma da ta sabka kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa, to shi ya bada damar ciyawa ita ta yi ƙarfi sosai gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutun an yi ruwa kuma sake da shiwa take. Ai daman ita dole in ba a fidda ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware, ita take kawo illa ta saboda duk wurin da ba a nome ba ya bai tsibe wannan eh shine matsala eh kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfanin saboda duk inda ya zamanto ake samun goma sai zamanto bai ba a samu ko biyal ko shidda haka.
Shi wannan noma na kamar na galgajiya shine kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani?
Eto akwai kayan aiki na zamani tunda da farko wurin gyaran gona ta sa mota ya tractor an tada an gyara wannan an yi abin da ke, amma sauran kuma aikin dole ma'aikata muke dauka yan barema kuma su kuma abinda suka iya wannan aiki ne na gargajiya.
Shi ma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari a watan Maris da ya gabata ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya Dr. Salim Salam Muhammad kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta basu.
Alhamdulillah kamar yadda na koka ba da gaskiya ne, amma bana gwamnatin tarayya ta dubo wannan hawayen namu ta share mana shi. Mai girma General Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ya ce bai ga dalilin da yasa za a ce kasar Najeriya da take da daman noma alkama. Duk abin da ake bukata noma alkama Allah ya bata kuma a ce ba za a noma ba. Muka ce masa ai siyasa ce shi ta, ai shi ma siyasa ce ta kashe, saboda haka siyasar duniya da za su kuma shafi siyasar sa ta gida. Saboda haka shugaban sai an noma alkama. Alhamdulillah yanzu mun san da muke da kai an sa alema mu noma alkama hekta 91,125 a Najeriya.
Maimakon nawa a da?
To a farko wancan da muka yi hekta 11,000 ne kacal, kaga yanzu an rubanya mana. So kaga gwamnati ta nuna kan cewar gaske take so take a noma alkama kuma a ci da kasa da alkama a Najeriya.
Amma cewa akai ku noma ko kuma dai akwai sinadari?
Akwai domin an bamu tallafi. Iya adadin hekta da aka bamu a noma iya adadin kuɗin da aka bamu kenan. Akan yan kalkalma suka nuna na bukatar manomi ya noma hekta da ita alkama.
No, kina.
An ba mu kuɗi sama da biliyan 31 mu noma alkama a ƙasa.
A iya bana kawai.
A iya bana kawai. to mu kuma da muka tashi zamu yi noma mu sai muka dubi yanayi muka dubi kuma kaidoji ba ma wannan ba ma tukunna ita bankin tarayya ta kasa ita kuma aka sahalewa ta dauki biliyoyin kudi sai ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico America ce wato Southern America ta kawo mana kuma ta daibo masana masu ilimi aka kawo su suka zo suka bada horaswa ga manoman mu akan yadda za a yi tsarin noma na zamani ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba to kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu sahalewa daga wurin shugaban kasa da kuma abin da shugaban kasan ya fada kaga sun yi ram kenan sun haduri guda kenan ra'ayi ya zama daya
to waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu kwararru da batun iri din nan yana cikin waccan biliyan 30 da doriya da ita gwamnatin tarayya ta amince
eh shi iri yana ciki amma horaswaro kuma tana wani kaso na daban amma wannan biliyan 30 da aka asale mana akwai shi kudin wannan irin domin manomi zai karba kuma zai biya a yanzu halin da muke ciki mun shuka sama da hektar 70,000 a Najeriya daga cikin wancan 90,000 da aka bamu abin da ya kawo dan tsaikon ko shine ba mu yadda mu bada kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilanmu Muhammad Ibrahim Kwarida Tamar Abari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Shine ta da mu sanda ne arzikin mu